sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. A yau Laraba 1 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi, ga Ibrahim dauke da kanun labarai.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ciccike jami'an hukumar leken asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma ƴan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta. Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shi ne ya fi yawa tun ɓullar cutar. Sannan shugaban Koriya ta Kudu ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba.
To, bayan kika kun labaran duniya, za ku ji cewa rundunar sojin Najeriya da yanzu haka ke aikin fitattakar 'yan bindiga a jihar Zamfara. Ta sami nasarar kubutar da mutane 39 da aka yi garkuwa da su.
Mun tabbatar da tun lokacin da aka fara wannan operation, jihar Zamfara ta fara samun sauki. Kuma mun san aiki ne da gare ku, kuma jajircewa ku ce ta kawo muku wannan abun.
An gudanar da taron lacca na farko na tunawa da tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka, marigayi Umar Sa'id Tudunwada.
Mutum ne wanda ya yi rayuwa mai tsafta, saboda ya zama mutum ne da yake kula da haƙƙin aikinsa da kuma haƙƙin jama'a da yake aiki da su tun ma kan ya zama shugaba.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciyon yamace, wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To, amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ciccike jami'an hukumar leken asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma ƴan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta, wanda hakan ya jefa yunkurin tantance labarin wannan barazanar cikin ruɗu. Sakatariyar yaɗa labarai ta fadar ta White House, Kelly McEnany, jiya Talata ta soki waɗanda ta kira makiran jami'an leken asiri saboda jefa rayukan sojojin Amurka cikin haɗari, a yayin da ta kare rashin ankarar da shugaba Trump da aka yi game da bayanan sirrin da ba a tabbatar ba. McEnany ta kuma yi amfani da lokacin jawabin buɗe taron manema labaran wajen yin tir da jaridar New York Times, wadda ta fara yaɗa labari game da zargin cewa Rasha ta baiwa mayakan Taliban kuɗi su kashe sojojin Amurka da na gamayya a Afghanistan. Babu wani al'amari mai fa'ida sanadiyar hakan, abinda ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa wane ne kuma zai so bayar da haɗin kai ga hukumar leken asirin Amurka nan gaba? Waye kuma zai so zama majiya ko kuma mai raɗa ma Amurka idan ya san daga baya za a tona mar asiri? Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya Talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda, wanda shi ne adadi mafi yawa na sabbin kamuwa da cutar a rana guda tun bayan ɓullarta. Akasarin sabbin kamuwa da cutar sun fito ne daga jihohi daban-daban, kama daga kudu maso yammacin Amurka irin su Arizona da Texas zuwa jihohin yamma irin su California, inda kuma ake ganin sabbin kamuwa mafi yawa a jihohin Florida da Georgia da South Carolina ta kudu maso gabashin ƙasar. Karuwar masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin Amurka ta sa Dr. Anthony Fauci, shugaban cibiyar daƙile cututtuka masu yaɗo ta Amurka, ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawan Amurka jiya Talata cewa adadin masu kamuwa da cutar a rana guda yanzu na iya ninkuwa fiye da sau ɗaya zuwa 100,000 a rana guda, muddin ba a tsaida tsananin yaduwar cutar ba a yanzu. Shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su sake ganawa kafin zaben shugaban Amurka da za a yi a watan Nuwamba. Wani jami'in gwamnatin Koriya ta Kudun ya faɗa yau dinnan Laraba cewa kwanan nan Moon ya gabatar da wannan buƙatar ga fadar White House. Bangaren Amurka ya fahimci matsayin Mr. Moon, kuma yana kan nazarin al'amarin a cewar jami'in na gwamnatin Koriya ta Kudu. Jami'an Amurka dai ba su fito fili sun bayyana matsayinsu game da kalaman na mun ba, wanda ya fara furtawa yayin tattaunawa jiya Talata da jami'an kungiyar tarayyar Turai. Mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka Steve Begun a farkon wannan makon ya ce da wuya a saki wata ganawa tsakanin Trump da Kim kafin watan Nuwamba, wani dalilin kuma shine batun cutar corona.
To madalla, an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karin labarai. To amma kafin nan bari mu leka a jihar Zamfara dake arewa maso yammacin Najeriya. Rundunar sojin Najeriya ta soma wani aiki na yaki da yan tada kayar baya, biyo bayan sake dawowar kai hare-hare da kisan jama'a a jihar Zamfara. Yanzu haka dai rundunar ta sami nasarar kubutar da kimanin mutane 39 da yan bindigar suka sace suke kuma garkuwa da su. Sani Shu'abu Malumfashi na dauke da karin bayani.
A makon jiya, dakaran haɗin gwiwar soja da 'yan sanda wanda gwamnatin tarayya ta kafa da nufin murƙushe mahara 'yan bindiga don magance rashin tsaro da ya addabi yankin jihar Zamfara da ma jihohin da ke makotaka da ita suka fara aiki gadan-gadan. Cikin kwanaki uku da fara wannan aiki, dakarun sun sami nasarar kashe mahara da dama, wasu kuma suka tsere daga maɓoyarsu a jihar ta Zamfara. Hakan ya bada nasarar ceto mutane 36 da ake garkuwa da su lokacin da suka kama su akan hanyar su ta zuwa kasuwar Tureta.
Wajen mu da su ka tare, Allah ya sa su ka dauki mutum 36 namu sojojin ganin sai zan har an Allah ya suka shiga daji suka esko mu don har sun nuna cewa za su kashe mu da sojojin da sun shigo,
saboda sai ne lalle su halaka mu, amma Allah ya da iko ne ya ba sojojin jihar Zamfara iko sun ce tura kanmu, na kan muna godiya kwarai da gare su, Allah ya saka musu da alheri.
Da yake jawabi sa'ada yake mika waɗannan mutane ga gwamnatin jihar, kwamandan brigade na ɗaya brigadier general Mr. Leo Bello ya ce za su ci gaba da yin wannan sentry don tabbatar da an fatattaki mahara daga jihar ta Zamfara da ma jihohin da suke makotaka da su, ta yadda tsaron lafiya da dukiyar jama'a zai tabbata a wannan jiha. A nasa jawabin, kwamishinan tsaro da al'amuran cikin gida na jihar Zamfara Alhaji Abubakar Muhammad, wanda ya wakilci gwamnan jihar Dr. Bello Muhammad Matawalle, ya yaba da irin nasarorin da dakarun suka samu cikin lokaci kankani da fara aikin nasu.
Mun tabbatar da tun lokacin da aka fara wannan operation jihar Zamfara ta fara samun sauki, kuma san aiki ne da gare ku, kuma jajircewa ku ce ta kawo muku wannan abun. Da fatan Ubangiji Allah subhanahu wataala ya taimake mu, ya ba ku ƙarfin gwiwa sakulo irin wa'annan ɓata gari, ya ba ku nasarar halakar da duk wani wanda ya ce bai da wannan sasanci ba na jihar Zamfara.
Ta bakin kwamishinan tsaro na jihar Zamfara kenan Alhaji Abubakar Muhammad, wanda ya wakilci gwamnan jihar. San Shaib Malumfashi, muryar Amurka daga Zamfara a Najeriya.
Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger kuma za a iya jin mu a tashar mutar VOA Africa akan mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya ziyartar shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karashin labaran duniya.
Yawan ƙone kayan da aka shigo da su daga ƙasar China da kuma kiraye-kirayen a ƙaurace ma duk wani abin da aka ƙirƙiro a ƙasar China na karaɗe faɗin ƙasar India tun bayan da China ta hallaka sojojin India 20 a tsakiyar watan Yuni, al'amarin da ya haddasa rikici mafi muni cikin shekaru 50 a kan iyakar ƙasashen biyu a yankin Himalaya. India na duba hanyoyin da za ta mai da martanin abin da China ta yi mata ta wajen takaita cinikayyar tsakaninsu, yayin da take ci gaba da duba hanyoyin matsa lamba ma China. Tsanar kasar China na dada yaduwa tsakanin 'yan kasar India a fadin kasar a daidai lokacin da aka ja daga ta fuskar soji. To sai dai masu lura da al'amura na ganin India na da ragaggiyar sukuni ta fuskar tattalin arziki wajen fuskantar China, wadda ba ma kawai ta yi matukar rukunta karfin tattalin arziki bane, ta ma kasance ta biyu wajen hada hadarcin kayya da Indiyar. Ministan harkokin cikin gidan Turkiya ya ce tawagogin masu ayyukan ceto sun isa wurin da wani karamin jirgin ruwa mai dauke da bakin haure wajen 60 ya tuntsire cikin wani tafki a gabashin kasar. Hukumomi sun kaddamar da aikin ceto wanda ya hada da amfani da jirage masu saukar ungulu da kananan jiragen ruwa, bayan da wani jirgin ruwa mai dauke da bakin hauren da ke neman ketar tafkin Ban ya bace ranar 27 ga watan nan na Yuni. Ministan cikin gidan Turkiya din Suleiman Soylu ya gaya ma manema labarai a yau din nan Laraba cewa masu ayyukan ceton sun gano garoki 6 zuwa yanzu. Soylu ya ce ya je tafkin na Bon don gane ma kansa yadda ake ayyukan ceton, kuma an yi imanin cewa karamin jirgin ruwan na dauke da bakin haure tsakanin 55 zuwa 60 lokacin da ya tuntsire sanadiyar yanayi mai cike da guguwa. Yau Laraba dai aka sanar kasuwannin hannayen jari na duniya sun miƙe duk wadda karuwar yawan masu kamuwa da cutar COVID-19 a Amurka. Da safiyar yau a Asiya, kasuwar Nikkei ta Japan ta yi ƙasa da 0.7 cikin 100 zuwa lokacin tashi, ita kuma Hang Seng ta Hong Kong ta karu da 0.5 cikin 100, yayin da ita kuma Shanghai ta yi sama da kashi 1.3 cikin 100. S&P/ASX ta kasar Australia ta yi sama da 0.6 cikin 100, sannan TSEC ta Taiwan ta miƙe da 0.7 cikin 100, a yayin da ita kuma Kospi ta Korea ta Kudu ta rasa maki 1.63, ko da yake matsayinta bai canza ba. Sensex ta Mumbai kuma ta yi sama da kashi 1.5 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma. A can kuma Turai, FTSE ta London ba ta yi wani canza ba. CAC 40 ta Faransa kuma ta danyi kasa da 0.1 cikin 100, sannan DAX ta Frankfurt ta yi sama da 0.6 cikin 100.
Madalla a gaida Ibrahim ka Almasi Garba da karanto mana labaran duniya daga nan sashi Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaba da rahotannin da muke dauke da su. A jiya Talata ne tsohon ma'aikacin sashen Hausa na muryar Amurka kuma mataimakin kungiyar editoci ta Najeriya Umar Sa'id Tudunwada ya cika shekara daya da rasuwa sanadiyar hatsarin mota akan hanyar Kaduna zuwa Kano. Aka haka kungiyar 'yan jarida ta ƙasa reshen jihar Kano ta shirya wani taron laccar tunawa da marigayin da kuma gudunmawar da ya bayar a bangaren aikin jarida da sha'anin watsa labarai. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
Kwarewarsa a fannoni daban-daban na aikin jarida da yaɗa labarai ta baiwa marigayi Malam Umar Sa'idu Tudunwada damar ba da gudunmawa a bangarorin rediyo da talabijin da kuma jaridu da mujallu. Baya ga gabatar da makala a tarukan ƙarawa juna sani da horazwa a ciki da wajen Najeriya.
Idan aka yi wannan digitization din, duk wani wanda yake da gidan talabijin, misali a nan Arewa, za ka iya ganin talabijin ɗinsa. So ƙalubale ne kenan ga gidan talabijin, lalle dole su samar da shirye-shiryen da za su iya riƙe masu kallonsu.
Malam Umar Sa'idu Tudunwada kenan yayin hira da muryar Amurka a shekara ta 2016 game da yunkurin hukumomi a Najeriya na sauya alƙiblar yaɗa shirye-shiryen talabijin da rediyo zuwa tsarin fasahar sadarwa ta zamani da ake kira digitalization. Dr. Silaya Usile na Jami'ar Bayero Kano kuma daraktan labaru na gwamna Ibrahim Shekaru ya yi tsokaci game da marigayin.
Tun mai kwatanta gaskiya, lokacin da na gama aiki na daraktan yaɗa labarai na gwamna, shi ya gaje ni a office. Saboda haka a lokuta da yawa, wani lokacin ma bana ƙasa zai kira ni, yace don Allah zamanin kaza 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 ya kuka tafiyar da shi, sai yace to shi yanzu gashi ya haɗu da kaza da kaza da kaza da kaza.
Muradin ba da horo ga ma'aikatan yaɗa labarai da aikin jarida domin su goge akan aiki na daga cikin buri da muradin Malam Umar Sa'idu Tudunwada, inji Hajiya Sa'a Ibrahim, shugabar kungiyar kafofin labarai ta rediyo da talabijin ta Najeriya kuma manajar daraktan gidan talabijin ta Abubakar Limit a nan Kano.
Mutum ne wanda ya yi rayuwa mai tsafta, saboda ya zama mutum ne da yake kula da haƙƙin aikinsa da kuma haƙƙin jama'a da yake aiki da su, tun ma kan ya zama shugaba. Mutum ne wanda bai san abin da muke cewa amaja ba, sannan kuma da aka fara girma a cikin aikin yake ta ba mu shawarwari ne yanda zamu dadda kimanta aiki ya zama mu san wani aiki ba sai wannan saboda haka ya kamata lalle mu kare martabar aikin nan kuma zamu kare martabar aikin nan ne ta yin tarika na ƙara juna sani saboda waɗannan yara da suke shigowa aiki
shi kuwa malam Bashir Muhammad Bashir guda cikin ƙwararru kan fasahar aikin jarida a nan Kano na cewa
babu wani abu guda da yake sa mai aikin jarida ya ci gaba ko ya fice a cikin abokan aikin sa har rayuwarsa shine ya kasance mai adalci ya kasance mai kwatanta gaskiya ya kasance mai ba kowa hakkin sa malam Umar Said Tudun Wada a jarida ya biya kowa
shugabannin kafofin labaru dimbin yan jarida abokai da ƴan uwa da sauran jama'a ne suka halarci taron lecture tunawa da malam Umar Said Tudun Wada inda malam Adamu Ladan general manager na radio Vision FM Kano ya gabatar da makala akan kalubale da kuma barazanar da annobar corona ta haifar ga kafofin labaru Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC ga kuma shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraro. Barkanku da muraici. Kuma barkanku da kasancewa da shirin ciwon yamace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. A cigaba da tattaunawar da muka fara a game da batun fyaɗe. Yau za mu ji muhimman bayanai da ya kamata iyaye su kiyaye idan har an samu faruwar fyaɗe. Ina tare da bakin namu barista Amina Umar Hussein, Hajiya Halima Baba Ahmad da Malam Muhammad Sani Abubakar. Ai sauraro lafiya. Hajiya Halima, a ra'ayinki wani irin hukunci kika ga ya dace da masu aikata fyaɗe?
Ni musulma ne, an kuma a gaskiya musulunci ba bakarin addini bane, komai da yanda Allah ya ce za a rinka yin shi. Kin ga shari'ar musulunci duk wanda ya fyaɗe shi kuma bai taɓa yin aure ba. A addinin musulunci ɗaurin rai da rai za a mishi, idan kuma ya taɓa aure hukuncin kisa ne. Saboda haka gaskiya ni a nawa ganin irin wannan matakan ne kaɗai zai kawo maganin wannan duk fyaɗe da ake da tabbatar da doka wanda dai zamana mai tsanani shi ne kaɗai zai kawo sauƙi a duk lokacin da aka samu mutum da irin wannan laifin, musamman ma yanzu wanda fyaɗe ya zama kamar wani abin gasa ne ko abin meye ma ni ban san me suke nufi akan irin yanda ake fyaɗe ta ko ta ina ba. Saboda gaskiya abin yana ɓata rayuwar mutum. Kawai makubuta shine in aka sa doka mai tsanani shine za a samu sauƙin wannan lamarin, a idan ba haka ba gaskiya abin nan ban san yanda zai kai mu ba.
Barista, a matsayinki na lauya, me ya kamata a yi idan aka fahimci cewa an yi wa mace fyaɗe?
Duk sanda wannan abin ya faru, kada ka ce za ka ɗauki doka a hannunka. Akwai matakai na shari'a, matakai na lafiya da ake fara yi. Yana da matukar muhimmanci iyaye ko masu rukun ƴaƴa ko wanda suke da haƙƙin kula da tarbiyyar yara idan wannan abu ya faru. Na farko, idan wannan abu ya faru da yake, kada kin ga yake ta zo cikin gida cikin tashin hankali cikin firgici don ubanki menene, a'a, abinda ake so a yi musu a ilimi na hankali shine wance zona. Ki ji haƙƙi a ciki, me ya faru? Ai wannan in ta zata tunda sukan tsoratar da su, in kika faɗa ko sai na yanka ki ko sai ne miki wani abu, a'a, ki kokari yake ce ki samu kwanciyar hankali da nutsuwa a tare da ita. Ki sa mata kwanciyar hankali da nutsuwa, zo nan in karama ce rungume ta ga yaman menene ya faru. Ni ba babanki bace babu wanda zai miki wani abu. To abu na farko, matakin ja a jiki da lallashi ta yanda zaka samu bayanan da suka kamata. Abu na biyu, idan ta gaya miki ga abin da ya faru, mataki kada ki hantare ta ko ki dake ta, saboda yaro kwakwalwarsa ba irin ta babba bace. Wane ne miki kaza? To mu gani, ki duba. Abu na uku da doka ta tanada, kada ki sake ki wanke mata jikinta, saboda kina wankewa kin wanke muhimman shedu, kin wanke muhimman hujjoji da shari'a take nema, kin wanke muhimman hujjojin da ma'aikatan lafiya suke nema. Saboda akwai wasu abubuwa da ba a san a wanke su, akwai abin da ake cewa irin hemen din nan na ƴa mace, wata fata ce wacce Allah ya halitta duk matar da ba ta taɓa saduwa da ita ba, to kina wanke wannan, likitoci za su gano, amma za a gano amma ba za a samu cikakkiyar hujjar da ake bukata ba. Kuma kar a wanke mata kaya, kar a cire mata idan wandan da jini a tafi da ita, kar a cire shi. In kayan a kaman ko cikin daji ye mata ko cikin kura ko, kar ki cire, hujja ce. Ana son wannan abun a gaba shari'a akan yi amfani da shi. Mataki na hudu, wannan abun yana faruwa cikakkauta. In mahaifinta yana kusa, ko mai unguwa ko wani da kace ko wani menene, iyaye mata kusa wannan abun nan ku sosai, ki dauke ta ku tafi. Mataki na gaba shine gurin hukumar ƴan sanda. Ki gaya musu, kina gaya musu su hukumar ƴan sanda abin da za su fara yi shine za su kai ta asibiti. Idan aka je asibitin nan, anan za a ba ta gudunmawa ta farko, taimakon gaggawa, wanda da wasu cuta irin su cutar kanjamau din nan, irin wasu cututtuka nan da nan za a yi amfani da magunguna wanda ci gaba ya kamana, wanda nan da nan da an yi amfani da su, duk wani cututtuka da wani tashin hankali da wani fargaba da ake tunani, za a yi saurin gyara wannan abun. Mataki na biyar shine, idan ƴan sanda suka yi kaza, a je a kama wanda ya aikata wannan laifin. Haƙƙin hukumar ƴan sanda ne, kuma gaskiya suna kokari, duk inda mutum ya shiga komai tsawon lokaci za ki ga ana an kamo shi, an gumfanar da shi a gaban shari'a. Mataki na shida, wanda shine na ƙarshe, zai girba abin da ya shuka in ya zo gaban shari'a. Kuma abin da yasa nake son iyaye mata a wannan gabar da za a ce an yafe ta wuce, gabar da za a ce a rufa masa asiri, ya wuce, inda bai rufa wa yake asiri ba, inda bai ga mutuncinta ba, inda bai ji saban tsoron saban Allah ba, ke ma bai kamata ki kyale shi ba. Idan har kuka yadda kuka dau wannan matakin, akwai gudunmawa da za a ba wa yarinyarki, wanda zai iya taimakawa rayuwar ta. Shine mafi kankanta naira 500,000 za ta iya samun wannan diya na wannan ta'annati da akai mata. Wannan za ki iya ci gaba da daukar nauyinta, ci gaba da karayinta, duk da dai abin da aka rauke mata da tsoro da fargabar da aka sa mata, ba zai maye gurbin abin da za a bata ba, amma da babu gwara babu jadi.
To menene ra'ayinka?
In har zai zamanto za a dauki hukunci kan kowa yadda ya dace, ba tare da la'akari da matsayin shi a cikin al'umma ba, wala Allah talaka ne ko mai kuɗi ko shi waye ayi abin da ya dace, kuma al'umma su ga ana yi zahiri, wannan zai kawo saukin lamarin sosai. Saboda ai mun ga anya wasu kasashe da suka ci gaba, anyi ana daukan irin waɗannan matakan ba tare da la'akari da matsayin mutum ba, kuma ai abun yayi tasiri, yana ƙara rage matsalar. In har a kasashen mu kaman irin su Najeriya za a yi, tabbas za a ga canji. In fact, shine abun ma da zai kawo canji na zahiri kuma cikin gaggawa, wanda zai sa tsoro a zukatan al'umma. Duk yadda kake tunanin kai kana da matsayi, za ka yi shakkan cin zarafin ƴar wani, saboda ka san abin da zai biyo baya, ƙarfinka ko dukiyarka ba za ta yi tasiri ba.
Ta Hajiya Halima, akwai gyaran da ya kamata iyaye su yi?
Babban matakin da ya kamata iyaye mu dauka shine, mu tuna da cewa duk aihuwa da Allah ya bamu, Allah ya daura mana wani babban nauyi ne a kansu. Nauyi guda ɗaya shine mu kula da tarbiyyarsu, mu tufatar da su, mu ciyar da su, mu kula da lafiyarsu. Mu dauki dukkan wani haƙƙi da Allah ya daura mana, musamman na tarbiyya. Saboda tarbiyya ko ilimi, idan akwai ilimi babu tarbiyya a cikinsa, ilimin ma ba zai amfane ba. Tun farko uwa ya kamata, iyaye duka ya kamata mu sa ido akan tarbiyyar ƴaƴanmu. Misali dan bada, ai wasu iyayen ma saboda neman duniya gaba ɗaya an manta da cewa tarbiyyar nan haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora mana, kuma Allah zai tambaye mu akan kiwon da Allah ya bamu na zuriyar da Allah ya bamu. Shekarun baya, misali zan baki, shekarun baya idan yaro ya yi laifi, idan ƴaƴan mutum sun kai 10 ne ko 20 ko 15, ana cewa ne yayi abu kaza, wallahi uwa ko uba za su ce wane ne, me yasa sun dauki rayuwar ƴaƴansu? Ibada ne akan su, dole su kula da tarbiyyarsu. Sa'annan kuma su kula da tarbiyyarsu, kuma su rinka gyara masa tarbiyyarsu, su kuma rinka lura karantan halayen ƴaƴansu. To a yanzu gaskiya iyaye ba sa da wannan, an yi sakaci akan wannan lamarin. Yanzu za ki ga ɗaya yayi abu,
uwa ta san danta ne yayi amma wallahi sai ta murƙushe ido ta nuna danta bai yi ba in ta kama ma har sai ta yi damba koda da ubansa ne in ya kama sai ta yi wannan damba ko sai mummunan fadan da zai jawo mata ma karewar auren duk bai dame ta ba ita dai ba za a ce danta yayi laifi ba to ina zai kai mu uba ma kenan yanzu misali zan baki idan wani makwabci ya fada mu dan makwabci ko a gida ɗaya ne wa ya fada ma dan kaninsa in ba a mai da hankali ba sai an tafi ta ji office to daga ina za mu fara ta ina tarbiyyar mu zai ginu ta ina tarbiyyar mu za a dinka samun gyara a cikin lamarinsa wannan tarbiyyar shine duk wani ginshikin rayuwarmu sa'annan kuma waɗanda suke aiki su kama ba a ce komai ni a wajena a gane na iyayen mada sun yi aiki ne ba su yi aiki ba amma kuma sun ɗauki ɗawainiyar matansu ɗari bisa ɗari abin da suka gaza shine Allah zai yafe musu kuskuren da suka yi kenan ni da kika gane na anta Aisha wallahi tun da nake a gidanmu mahaifiya na ba ta taɓa aika na cefa ne kasuwa ba ban ma san yadda ake zuwa kasuwa ba a gidan mutum tashi na yanzu haka in nace zan shiga kasuwa duk sani da neman kasuwa in nan shiga kasuwan nan sau goma in Allah ya so ya yarda sai na bata me yasa saboda iyaye sun dauki hakkin nan da Allah ya dora musu su kula da tarbiyyar iyaye mata su kula da tarbiyyar yaya su rike gida shine babban nauyin da Allah ya dora musu kuma ma maza ba su gane ba ba su gane cewa wannan kula da gida da rike gida da tsakani da Allah shine duk takin abin da suke nema a waje ba
masu sauraro anan zamu ja burki a cikin shirin ciwon kiyamaci a yau sai kuma makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin dukkanin ma'aikatan muryar Amurka musamman ma bakin namu barista Amina Umar Hussein Hajiya Halima Baba Ahmad da Muhammad Sani Abubakar sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Levels question ni Aisha Mu'azu nake muku fatan alkhairi assalam
ta gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar email
a yau sakonmu na farko ya fito ne daga Aminu Puyal baban Yusra Maradi yace to tsohon shugaban kasar Niger Salo Jibo gaskiya mu ba mu mance da abin da kai mana ba kai mu ba mu san ka mu ba za mu zabe ka ba saboda kai ka lalata komai na kasar mu sakonmu na gaba ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari yace salam VOA Hausa umarnin gwamnatin Najeriya na buɗe zirga-zirga tsakanin jihohi abu ne mai kyau da fatan Allah ya raba mu da wannan annoba ta coronavirus domin ita ce silar rufe tsakanin jihohin daga nan sai sakon hadin gwiwa daga Salamata Haruna Daba da anti matar baffa Haruna Bajoga suka ce assalamu alaikum VOA Hausa hakika matakan da kasar China ta dauka domin da'ila haihuwar musulmai a kasar wannan babu inda zai je domin kuwa shi imani a zuciya yake sai kuma sakon da ya fito daga Rilwanu Ibrahim London Guba yace salam VOA Hausa buɗe iyakokin kasar mu Najeriya da gwamnatin kasar ta yi hakan yayi daidai domin ta haka ne tattalin arzikin kasar sai iya farfadowa sakon mu na gaba shi ma hadin gwiwa ne da ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kwalo da kuma Amina Adam a Idam suka ce salam VOA Hausa watsi da babbar jam'iyyar adawa a kasar Gini ta yi na jadawalin zaben shugaban kasa da hukumar zaben ta fidda da walakin Goro Amiya sai sakon Haruna Muhammad Katsina shi kuma yace yunkurin da gwamnatin tarayya ke yi na rufe wasu kananan hukumomi 18 da take zargin suna da cutar coronavirus hakan abin jimami da damuwa ne duba da gani babu wani tallafin da za a baiwa jama'ar hukumomin a sakonmu na karshe wanda ya fito daga Aminu Kano Maida yace Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka kawo mana ƙarshen cutar coronavirus a ƙasashen mu na Afirka ganin yadda cutar ta zama ƙarfin kafa ga harkan yau da kullum musamman asarar dukiyoyi da tsadar abinci
to kafin mu yi sallama ga ka almasihi ya sake dawowa da labarai amma a takaice
Fadar shugaban Amurka ta White House ta ciceki jami'an hukumar leƙen asirin Amurka waɗanda suka kwarmata ma ƴan jarida bayanai game da zargin nan na cewa Rasha na amfani da wani tsari a Afghanistan na biyan kuɗi a ɗau matakin soja a madadinta. Amurka ta sake ganin mummunan sakamako jiya talata na mutane 47,000 da suka kamu da cutar COVID-19 a rana guda wanda shine yafi yawa tun bullar cutar. Sannan shugaban Koriya ta Kudu ya ce yana fata shugaban Amurka Donald Trump da na Koriya ta Arewa Kim Jong-un.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma Mama da Dinduka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmati Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leather Duration da ta hada mana shirin baki ɗayan sa.